الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لدكون دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 12 ga watan Juma'a da al-Akhira shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna al-jami'u sahih kafin darasi ne yau ba laifi idan da ɗan tambayoyi suna iya gabata na'am alaikum salam wai matsayin maimaita dora hannun dama akan nahagun a lokacin da ka dago daga ruku'u kafin ka je sujada wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa matsayin sa sunna ce wadda take mustahabba saboda sun lura da aikin sallah akwai tsayuwa akwai ruku'u akwai sujada akwai zama to sai suka kwatsa cewa dagowa daga ruku'u kafin a je sujada ita ma dai tsayuwa ce to tunda tsayuwa ne mi ya dace kenan a dora hannun dama akan nahu irin su Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya ji kansa du'a kan haka suke amma tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin ko ma dora hannun dama akan nahu bayan dagowa daga ruku'u kafin a je sujada bid'a ne dan babu wani dalili tabbatacce akan haka wanda suke kan irin wannan fada akwai irin su Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da sauran malamai na'am
malam mutum da ana tilawa cikin masallaci domin tilawa kai ku kana na tilawa
dan haka akwai littafi wanda ake ce masa kamusul bid'a wanda Sheikh Mashhur Hassan Ali Salman ya tattaro maganganu ne na Sheikh Nasir Albani a cikin littattafan sa gaba daya inda yake maganganu akan duk abin da ya shafi bid'a wanda yi tartibin sa alal abwab wanda farko dai ya fara akan abin da ya shafi aqida sannan aka zo sa'arwan lasu sallah da sauransu a cikin nan ma ya ciro maganar sa lalle akan cewa ko ma dora hannun dama akan nahagun bayan dagowa daga ruku'u bid'a ne saboda babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce ai kaza dole sai ka kawo dalili kenan in baka da dalili sai a koma asali an gane ku dan shi kanshi tsayuwa a farko dalili ne muke da tabbatacce wanda sahabbai suka siffanta cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan kuma na dagowa daga ruku'u zuwa sujada iya fahimtar su ce amma babu wani dalili wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada sai ya sake dora hannun shi na dama akan nahagu in kace ana kaza dole sai ka kawo dalili in babu dalili kenan sai a koma asali kenan ba a yi na
malam wani ne ke tilawa a cikin masallaci wani ko yana cikin nafila duk kai kan cikin sujada ta tilawa sai ta yi sujada ya wajen ta ne bai sha lokaci
wai yana sallah kuma yana sauraron mai karatun alkur'ani ya yi sujada ta tilawa duka zai yi sallar ka zaka ci gaba da yi, ba abin da ya shafe ka. Kai karatun da kake a cikin sallar ka shi ya kamata ka tsaya ka nura, ba karatun wanda yake gefe ba yana yi. Na'am. Ah? Na'am. Wai kamar dangane da yin tahnik, ya ke cewa a tahnik shine a tauna da binu ala kutama yaro ya hadi, wanda matsayinsa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma dabinan shine ake neman albarka da shi, ba miyan bakin wani ba. Duk wani miyau kazamta ne illa miyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne zaka iya neman albarka da shi. Amma fa da muka ce kazamta, ba muna nihi najasa ba, kazamta daban najasa daban, majina kazamta ce amma ba najasa ba ce. An gane ko? Haramun ne ka nemi albarka da miyan wani illa miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine wai dan uwa yake tambaya cewa tare da cewa abu ne sananne, shi wannan tahniki iya abinda ake bukata idan aka haifi yaro kafin ya sha nonon mahaifiyarsa, ake tauna da bino ala futa masa ya haɗe, in ma kai da kanka uban ɗan ka tauna ka lakuta masa, ko ita mahaifiyar ko kuma bozomar ko wani can daban. An gane ko? To shi ne dan uwa yake cewa, to idan har ya riga ya sha nonon mahaifiyar ko kuma har ma an wayi gari yaya kenan, ba laifi akan iya yi, amma abinda aka fi so wannan dabino ya fara zuwa cikinsa, saboda kasancewar Ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda lokacin da tana da ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, in ta aihu karka ba dan nono wace sai an kawo masa jinjira. Ta haihu cikin dare, ta juya ma dan baya, ta sanya a Anas dan Malik ya kwana yana gadin ta, da aka wayi gari ta bashi jinjirin ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yaje manzo Allah yake tambayar shi, akwai dabino tare da kai? Anas ya je ya kawo dabino, manzon Allah ya dau dabinon ya tauna ya lakuta ma yaron, sannan ya masa addu'a cewa Allah ya sanya masa albarka, take yake kuma ya rada masa suna Abdullahi. Wannan yake nuna mana iya abinda yake sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda ake bukata kafin ya sha nonon mahaifiyarsa a tauna dabinon nan a lakuta masa. Amma kasancewar a yau in dai aihuwa ce ta likita, kafin ka masa ma kafin a huddo yaro, wannan sai sun dasa masa wannan ruwan guba shine na folio, sai sun dasa masa shi, shine farkon abin da ake dasa masa. To dan haka amma dasa masa wannan folio kin bayyana hanawa kai ka masa tahnik, sai dasa ruwan folio kin su ka nasa da bino, da bino kuma ya dagar daga duk gubar da take cikin sa. Wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna ha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharu. Duk wani makirci ne da aka samu jabi daga cikin jama'a ta musulmi, a ba su kuɗi ba ruwan su, al'umma ta hallaka gaba daya. Su ne yasa a ƙasar su ba sa da sama yayinsu, kuma har yau shekara da shekaru abu daidai kamar cin tuwo an kasa dinawa. Daga an dan kwana biyu sai a ce a nan ma akwai an samu mutum daya, amma ga ya shekara da shekaru masassara ta cizon sauro mutum dubu nawa suka mutu a ƙasar nan. Yau in ka tafi likita daidai da paracetamol ba za a baka ba kyauta sai ka zuba kuɗi ka saya, amma duk ga wasu abubuwa wanda makirci ne a ƙarƙashinsu, amma sai a zo da ƙarfi da yaji, wai in har baka bari ba aka ma ɗanka ana iya kai ka kaso da sauransu. Amma inda yunwa za ta kashe ɗan naka ba wanda zai ɗauki tilo da ya baka. Wai idan mutum ya yi atishabi ce alhamdulillah, za a iya ce masa yarhamukallah? Ba za a faɗa masa ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Shayi idan dan uwanka musulmi ya yi atisha, idan yi yabo Allah subhanahu wa ta'ala to haƙƙi ne a kanka kai ka ce masa yarhamukallah. Idan ka ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya saki maka addu'a ta musamman sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum. To wannan nasi abin da ya nuna mana sai in ya ce alhamdulillah za a ce masa yarhamukallah. Amma idan bai ce alhamdulillah to ba maganar a ce masa yarhamukallah sai dai in an san ya sani mantawa yayi ko shagala yayi to wannan ana iya tunatar da shi. Idan ku jahili ne bai sani ba to sai a sanar da shi in an yi a tishaga abin da ake fada a musulunci. Na'am. Wai shi maniyi najasa ne? A magana mafi inganci maniyi ba najasa ba ne, gaskiya tabbatacciya maniyi ba najasa ba ne, kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suka tabbatar da tsarki na maniyi. Kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda hadisi na cikin Sahihu Muslim, Aisha take cewa na kasance ina kankare maniyi da farce na halin yana bushe daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ya fita sallah da wannan tufafin. Malamai suka ce inda maniyi najasa ne to kankarewa ba za ta wadatar ba dole sai an sanya ruwa an cuda an cuda an wanke. Kuma ga hadisi Aisha ta ce na kasance ina wanke maniyi daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wankewa malamai suka ce ba yana nuna cewa najasa ba ne, wannan kenan na nuna halacci ne, in yana ganye ana bukatar ka wanke, in ya bushe kankarewa ma tana wadatarwa. Majina da ake wanke ta saboda najasa ce? Ba dan najasa ba ce, saboda tsafta ne. Kuma hadisi sahihi yake cewa inna ma huwa bi manzilatil mukhab, shi maniyi daidai yake da majina, ka dan sa wani kartajiya kawai ka kankare shi, ka sa wani abu ka kankare shi, kamar yadda hadisi ne riwaya ta Abdullahi dan Abbas. Malamai suka ce hallo ai ya ci karo da hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kimantawa da darjantawar da yima manzanninsa, a ce asalin halittar maddar da Allah ya halicci manzanni a ce najasa ne. Yanzu a ce asalin abin da aka halicci manzanni najasa ne, bayan Allah ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ai matsayin annabawa ya wuce a shi a ce maddar sinadarin da aka halicce su da shi a ce najasa ne. Wanda ma suka ce najasa ne wai kiyasi suka yi suka ce to ai da shi da bawali duka hanyar da suke fitowa daya ce. Malamai suka ce shi bawali fadalat ne, ma'ana saurin diddiga ne da tattaka wanda jiki in ya dau abin da zai yi amfani da shi na abin da ka sha saurin shi ne yake fita. Amma shi kuma maniyi tacaccen abin da jiki yake amfani da shi, ma'ana idan ka ci abinci tacaccen abin da gangan jikinka zai ginu shi ne yake zama maniyi. Kasancewar suna fitowa ta hanya ɗaya baya nuna cewa maniyi najasa ne. A takaice malaman malikiya su ne suka tafi akan cewa maniyi najasa ne, da wasu daga cikin ina ji malaman ahnaf ne, amma dalilai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka nuna mana maniyi ba najasa bane. Hadisi na cikin Sahihu Muslim, Aisha ta ce na kasance ina kankare maniyi da farce na halin yana bushe daga jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya fita sallah da wannan tufafi. Take cewa kuma ga gurbin maniyi inda najasa ne kankarewa ba za ta wadatar ba. Wai ka yi sabon gida ko sabuwar rumfa cewa sai an sauke Alkur'ani za ka kaura, menene matsayinsa? Ba karantarwar magabatan ƙwarewa ce tara ma jama'a cewa da sunan su sauke ma Alkur'ani? An gane ko wata hanya ce ta tsubu? Illa kasancewar gida dai ni'ima ce wadda Allah yake jaddada ma bawa. Iya abin da ya zama wajibi a kanka shi ne ka gabatar da godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Godiyan nan fa za ta kasance da zuciyarka, sannan da harshenka, sannan da gabaguwanka. Zuciyarka ta kudurce cewa wannan dai gida ni'ima ce Allah ya jaddada maka, ba wani karfinka bane ba wata dabararka bane. sannan kuma ka fada Ubangiji Ta'ala ya mun ni'ima na samu gidan shiga. An gane ko amma bi ni'matir rabbika fahajjir, sannan kuma ga babuwanka su aikata wani abu wanda yake na ibada da sunan godiya ga Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala, in ma sallah ko azumi ko wata sadaka da sauransu. An gane ko iya addu'a kuma kace Allah ya sanya albarka a cikin wannan gida. Kuma duk wani mutumin kwarai zaka iya neman addu'a shi cewa wani nayi sabon gida zan kaura ina bara addu'a Allah ya sanya albarka, amma maganar ka tara gardawa da sunan sa sauke ma alqur'ani ba karantarwar mazanjiya bace, hanya ce wadda take ta tsubu da damfara da wuru-wuru. Darasi ne yau zamu ji da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Darasi da ya gabata wato mun tsaya muna ji cikin kitabun zakka, mun tsaya karshen babi na 44 duk da cewa ba mu gama shi ba, mun yi hadisi daya a cikin sa, shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa Abu Talha al-Ansari Allah ya kara masa yadda ya kasance shine mafi yawan mutanen Madina dukiya ta dabino. An gane ko ma'ana ya fi yawan gonakai waɗanda suke na dabino. Kasancewar dukiyar mutanen Madina galibin ta dabino ne, domin Allah ya albarkace su da wannan, su manoma ne, amma galibin abinda suke nomawa shi ne dabino. Shine sai ya ce wa kana habba amwalihi ilayhi bayruha, mafi soyuwar dukiyar wato Abu Talha gaba daya a iya abin da ya mallaka ita ce wata gonar shi wadda ake kiranta da Bayruha. Anan ne zamu iya fahimta ashe gona dukiya ce. An gane ku, tunda me yace wa kana ahabba amwalihi, wa kana ahabba amwalihi ilayhi Bayruha, gonarsa wadda ake kiranta da Bayruha ita ce ta zamanto mafi soyuwar dukiyarsa gaba daya. Shine wani mawaki yake cewa hiyal malu illa anna fiha madillatan faman sha'a qasaha wa man sha'a ba'aha, yace gona dukiya ce illa kasancewar akwai wahala tare da ita, wanda ya so yayi gogaggeniya da wahalar ta, wanda ya ga dama kuma ya saida ya huta. An gane ku, sai ya ce wakanat mustaqbilatul masjid, saboda ita yi ba hutu rani da damuna kwata-kwata ba hutu, ana gama aikin kaka kuma ka fara kai taki da wasu abubuwa, kana ganin girgije yana dan jittawa kuma za a zunga zuwa ana sassabe da sauransu, dole sai an jajirce. Shine sai ya ce wakanat mustaqbilatul masjid, yace wannan gona Bayruha ta kasance tana gaba da gaba wato da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana tana fuskantar masallaci, gona ce kenan ta bakin gari. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tayyib, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga wannan gona ya sha kuma daga ruwan ta wanda yake daddada. An gane ku, in ka sani cewa mutum ba zai samu damuwa to ba laifi zaka iya shiga gonar shi ba tare da izinin shi ba, domin wasu yan bukatu, in ma naka ci riyayen itace ka ci bakin gurgudu ko kuma ka sha ruwa ka danyi wani kokutawa da sauransu, duka wannan ba laifi, dan ba a kowane lokaci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga sai ya ce ya nemi izinin Abu Talha. Shine anan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga gonar ya sha daga ruwanta wanda yake daddada. Qala Anas, Anas Allah ya kara masa yadda, yace falamma unzilat hadhihi al-aya, lokacin da aka saukar da wannan aya, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Ubangiji Ta'ala yace ba za ku samu aljanna ba sai kun kai lokacin da kuka ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya. lan tanalu birra in ma ka ce ba za ku samu aiki nagari wanda zai zame muku sababin dacewa da gidan aljanna abuba kiyama hatta tunfiku min ma tuhibbu sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiyar domin shi lafazin albir kamar yanda dai bayani ya gabata ba su dai ba su biyu ba malamai suka ce ismun jami'ul li jami'il khairat suna ne wanda yake ya hade dukkan wasu alkhairu kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mu'min bi ahadihi idha ahadu was sabirin fil ba'sa'i wad darra'i wa hina al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun gabatayen abinda Allah ya ambata a cikin wannan aya ya ambace shi cewa shine albir wanda kuma duk wasu abubuwa ginshikai na musulunci da ginshikai na imani suna kunshe a cikin wannan aya to dan haka in ma ka ce lan tanalu birra ba za ku samu wani aiki na alkhairi wanda zai zame muku sababin dacewa da gidan aljanna abubai kiyama hatta tunfiku min ma tuhibbun sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya ko kuma kace lan tanalu birra ba za ku samu aljanna ba don haka aljanna ce ma malamai suka ambace ta cewa aljanna saboda duk wani alkhairi dai gaba ɗayan sa aljanna ita ce karshe an gane ko kamar yanda bayani ya gabata anan min tabi'iyya ce ba ana nihi ba dukiyar da ka fuso gaba ɗayan ta ka dauka ka bayar da ita an gane ka me yake kafa ɗin kan daya a'a ma'ana ka dau wani bangare daga cikin abin da kake so ka ciyar da shi wannan shine zai samu shiga a wajen Ubangiji tabaraka ta'ala kamar yanda dai duk bayani ya gabata lokacin da muka yi bayanin akan cewa ita sadaka da duk abin da mutum zai ciyar da shi na dukiya to akwai wasu sharuɗa dole sai sun cika sannan wannan sadaka ta shi za ta samu karbuwa a wajen Ubangiji tabaraka ta'ala na daga cikin su shine ka dau abin da kake so kake kauna ka bada kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun walastu bi akhizihi illa an tughmidu fi wa alamu anna Allaha ganiyyun hamid to da wannan aya ta sauka inji Anas dan Malik yace qama Abu Talha radiyallahu anhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take yake Abu Talha sai ya tashi takam yace wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamu iya fa'idanta anan shine kenan su'atu sahaba fintisali awamirillahi subhanahu wataala gaugawar mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da kwatanta umarni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ayar ta sauka amma fa ba maganar sai an jima wanda dama haka ake bukatar mu'minai su zamanto gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda Allah ya zuba yabo akan bayan sa masu gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaba wa kanu lana kashi'i to shine anan yake cewa qama Abu Talha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take yake Abu Talha ya tashi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah sai yace ya manzon Allah إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبنجي تعالى نافدر شيوا بزاق سامو الجنة سي إدن كن شير دك چكين أبن دكو كي سو كي كونا نا أبن دكو كمال لكا ندوكيا سي شيوا إن أحب أموالي إلي بيروها يا رسول الله إيا سنن كليم a duk abin da na mallaka na dukiyata gaba daya ba abin da na fuso sama da gona ta bai ruha sai yace abin da nake tabbatar maka ya rasulullah innaha sadaqatun lillah gonar nan wato ina son ka zame mun shaida sadaka ce na bada ta saboda Ubangiji tabaraka ta'ala. Nan ne zamu iya fa'idan ta, ashe duk abin da zaka yi kai dan Allah, kar ka yi dan aibe ka ko dan wani ya fada. An gane ko dan neman wani tarkace wanda yake na rayuwar duniya. Kiyaye wa inna hasalatul lillah. Ya Rasulullahi, wannan gona tawa abinda nake tabbatar maka sadaka ce saboda Allah. Arju birraha wa dhukraha inda Allah. Yace ina kaunar alkhairinta da katibul ladanta a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ba laifi a nan me ake nuna mana, duk abinda zaka yi na aiki na alkhairi to kayi shi dan Allah, kuma dan neman sakamakon ladan shi a gobe kiyama. Kayi abu dan neman sakayya a ranar kiyama, wannan baya cin karo da ikhlasi. An gane ku? Kayi abu saboda Allah, kuma dan neman sakamakon shi, domin in kai dan neman sakamakon shi kayi ne saboda shi. Shine yace arju birraha wa zukraha inda Allah subhanahu inda Allah ta'ala. Ina kaunar alkhairinta, ma'ana kuma da katihunta, wato a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ma'ana wannan gona ina son ta zame mun wani katihun lada ne. Abinda ake cewa az-zukr shine abinda zaka tanade shi zuwa wani lokaci, in ka buƙaci wani abu to daman ga ya kai rubun tsini, shine ake kira da az-zukr. Wannan kuma zamu gane, ashe ba kowa yake sakayyar lada illa Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma haƙƙi ne ke bantacce na shi bayye tarayya da kowa. Dan ba wani wanda ya isa sakauta ma bawa akan abin da ya aikata na alkhairi ko na sharri a gobe kiyama illa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sai yace fa ba'aha ya Rasulullah haythu arakallah. Yace ya manzon Allah, abinda nake so ka sanya wannan gona inda Allah ya sanar da kai. Araka Allahu ay allamaka Allah, inda Allah ya sanar da kai. An gane ku? Anan shine kasancewar zamu iya daukan darasi shine na wakilta wani dangane da ciyar da dukiya idan kai niyya, ko sadaka ta wajibi ko sadaka ta neman lada. Ba laifi zaka iya wakilta wani akan cewa ya wannan, kuma musamman mutanen kwarai. An gane ku? Waɗanda zasu sanya ta inda ya dace a sa. Kuma anan me yake nuna mana? Kasancewar duk abinda zaka yi ya kamata ka shawarci malamai akan ayyuka na alkhairi in zaka yi. Me yasa? Saboda kasancewar shi malami zai iya gano wata hanya wadda ta fi dacewa ka sanya wannan dukiya sama da abinda tunaninka ya baka. Saboda kasancewar ya fi ka sanin hanyoyi waɗanda suke na samun lada dandana sama da kai yadda tunaninka zai baka. Yanzu sau da yawa za ka gani mai kuɗi ya kaɗi gabansa ba tare da ya shawarci malamai ba, me ya kamata in yi? Kawai sai ya zo ya ce kaza zai yi. Wannan abu ko kasancewar ma ba a ma buƙatar shi an wadatu da shi, amma ga hanyoyi na alkhairi barkatai wanda babu dukiyar da za a yi, wanda inda zai iya bada wannan dukiya ta wannan hanya za a iya sarrafa su. To dan haka shi ai anan sahabi ne fa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin bai san ba wasu hanyoyi inda ake sanya dukiya? Ya san da haka, amma sai ya zo ya ce ya Rasulullahi, abinda nake bukata sanya gonan nan iya inda Allah ya sanar da kai, ma'ana inda kaga ta dace. Qala fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bah. Anas yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abu Dalha, madalla in ma ka ce bah kama kha'un kin sukun, ko kuma ka ce bahin ma'ana kha'un kin sai kama sa wasulla biyu a kasa, duka dai ma'ana ba ta canzawa ko da lafazi ya canza. Ka ce bah ko kuma ka ce bahin, gaba ɗaya dai ma'anar sa madalla. Wannan kuma na nuna mana ashe duk lokacin da mutum ya ɗauki wani abu na alkhairi, in ma mu ya ba ko kuma wakilta mu ya mu ba wani, to ya cancanci mu yi masa godiya. Kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka ga ba shi aka ba ba, amma wakilta shi aka yi ya sanya inda ya ta dace, manzon Allah sai ya ce bakhi. irin wannan yabo da za a ma mai ciyar da dukiya zai kara masa kuzari da karfin gwiwa ya ci gaba akan ayyuka wadanda suke na alkhairi. Amma ba haka ba, kawai a miƙa maka kamar an yi biyan bashi. Shine manzo Allah ya ce bakhil, ya ce madalla madalla. Zalika malur rabi, manzo Allah ya ce wannan ita ce dukiya mai riba, riba kuma ta hakika. Domin duk wata riba da zaka ci a rayuwarka ta duniya suna ci riba, wanda take tabbas shine abinda zaka iske shi a gobe kiyama, abinda ka gabatar ma kanka, wannan ita ce riba. Amma ba maganar cewa na sayi kaza kaya kaza, na dinkime su zuwa lokaci kaza, sai da riba ta minka uwa, wannan duka ba riba bace, dukzance ne. An gane riba ta hakika, dala da ka dauka ka sanya hanya ta daukaka addinin Allah, wallahi ita ce riba wadda take tabbatacciya, wanda in kayi dan Allah zaka iske ta a gobe kiyama ta lullunka. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Don haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce da sahabbai, yace babu ɗaya daga cikin ku face dukiyar magajinsa ta fi soyuwa a wajensa saboda dukiyar da ya mallaka ta shi sama da dukiyar shi. Suka ce ya Rasulallahi, a'a, ai nan babu ɗaya daga cikin mu face ya fi son dukiyar shi sama da dukiyar magajinsa. Manzon Allah yace ba ku gano ba, yace ai dukiyarka a hakika shine abin da ka gabatar ma kanka, dukiyar magajinka duk abin da ka tara wannan dukiya ce ta magada. In sun aikata aiki na alkhairi kansu suka ma, in sharri suka yi kansu suka ma, in dai ba kai ka sunnanta musu ba kenan. Dan haka abin da ka gabatar ma kanka shine ka ci riba. Shine manzo Allah ya ce zalika malur rabi, wannan ita ce dukiya mai riba. Zalika malur rabi, wannan ita ce dukiya mai riba. Sai da manzo Allah ya maimaita wannan kalima domin karfafa zancen. Manzo Allah ya ce wa qad sami'tu ma qulta, ya ce tabbas na ji abin da ka faɗa ya Aba Talha, ka ce kenan in sanya ta inda Allah ya sanar da ni, inda naga ta dace. Manzo Allah ya ce masa to wa inni ara an taj'ala hafil aqrabi, manzo Allah ya ce ni ina ganin abin da ya dace wa wannan gona taka, je kaka karkasa ma danginka waɗanda suke na kusa. Shin tunanin Abu Talha ya bashi haka? Bai bashi haka ba. Amma da ya shawarci ma'abuta ilimi, malamin malamai, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, manzon Allah sai ya nuna masa cewa to ga inda tafi dacewa. Me yasa duk lokacin da zaka ba da sadaka, in ma ta wajibi ko ta neman lada ga makusantanka, kana da lada linki biyu, ga ladan sadaka kuma ga ladan zumunci, kamar yadda dai zamu iske a hadisi na gaba. Dama haka Allah ya ce mana wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wabn as-sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Ubangiji Ta'ala ya ce suna maka tambaya ya Rasulullah, ma za yunfiquna, dangane da gwalgwadon abinda za su ciyar kuma wa za su ba. Tambaya suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wai gulgudan me ya dace su dauka daga cikin dukiyar su su ciya, kuma waye kamata a ba? Ubangiji Ta'ala ya ce qul ma anfaqtum min khairin, ce da su abinda za ku ciyar da shi na alkhairi na dukiya kenan. Ubangiji Ta'ala ya ce falil walidaini, uwa da uba farko su ne suka fi cancanta. Duk abinda za ka yi na ciyar da dukiya, a farko uwa da uba su ne suka cancanta. Amma in kai kake daukan dawainiyar su, zakka ta wajibi ba za ka ba su ba, dan kar ya zamanto wata hanya ce ta wuru-wuru da dubara dan ka sauke nauyin da ya zama wajibi a kanka na ciyar da su. Sai yake cewa falil walidaini, sai ya ce wal aqrabina, da dangi waɗanda suke mafi kusaci da kai, danginka na kusa. Kaga anan da Allah ya zana mana uwa da uba, domin duk a rayuwarka ta duniya ba wanda yafi kusa da kai sama da uwa da uba. To bayan uwa da uba an sanya su a layi na farko, sai aka ce wal aqrabina, da dangi waɗanda suke na kusa. Domin kamar yadda bayani ya gabata, lafazin aqrabin jam'i ne na aqrab, aqrab ko ismu tafdhil ne, ma'ana wanda yafi kusa da kai. idan ka ce kari makusanci aqrab mafi kusa da kai shine sai yace fa qala abu danha sai yace af'alu ya rasulullah yace ya manzon Allah haka za a yi yanda kacin haka za a yi wannan kuma kasancewar dabi'a ta mu'minai musamman mazanjiya yanda suke meka wuya da ji da bi ga duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su kaza ya kamata yi kaga da manzon Allah yace masa abinda naga ya fi dacewa ka karkasa ta ga danginka na kusa sai yace ya rasulullahi haka za a yi an yi an gama faka sama ha abu banha tafi a faribihi wa bani ammi abu danha sai ya karkasa wannan gona ga danginsa waɗanda suke na kusa kamar yayyu da kannu wa bani ammihi da ƴaƴan amminsa an gane ko abinda ake cewa am shine wanda yake dan uwan mahaifi imma kanan mahaifi ko kuma wan mahaifi to ƴaƴan kanan mahaifi wannan dan uwan mahaifinsa duk wannan ana lissafa su a cikin dangi waɗanda suke na kusa to dan haka sai ya karkasa gonar gare su shi dai hadisin iya alaci ne yake cewa taba ahurau yake cewa rau wato yama wannan yawa rauhu yama wato Abdullahi ibn Yusuf mutaba'ar wato wannan riwaya daga al-Imam Malik ne kan cewa zalika malur rabi sai yake cewa wa qala Yahya ibn Yahya wa Isma'il ibn Malik Yahya ibn Yahya da shine Allah yake da Isma'il wato su kuma daga al-Imam Malik a iya riwaya da suka kade ta da ita zalika malur rabi maimakon rabi sai suka ce rayi imma ka ce rayi ko kuma ka ce ra'i ya ulkin sinan sai ka canza ta ka maida ta hamza kenan ma'khuzun ne minan rawa an gane ku me yake ni kenan zalika malur rabi ma'ana wannan dukiya ce wanda ladanta zai dawo kanka kenan kai da ka ciyar da wannan dukiya zalika malur rabi ai ra'ihun alaihi ajruha ma'ana ladan wannan dukiya mai dawowa ne a kansa kina a gobe kiyama tunda ya bada fi sabilillahi iya alakar shi da baban kasancewar anan sadaka ce ma wadda take ta tadawudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ba dangi na kusa ga ya ba dangi na kusa bai tauye ladan ta balantana wadda take sadaka ta wajibi an gane ku kasancewar kenan ba kuma bambanci tunda ne Allah yace hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan kuma infaq zai iya daukan sadaka wadda take ta wajibi kuma zai iya daukan sadaka wadda take ta neman lada sai hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi abaha aw fidrin ila al-musalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idi wanda yake na layya ko na azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa fili a bayan gari idan aka ce al-musalla wuri da aka kebance shi a bayan gari domin sallar idi amma duk lokacin da aka gine wuri to wannan ya fita daga cikin layin musalla ya zama to kenan al-masjid an gane ko kenan al-musalla wuri da aka kebance shi domin sallar idi wanda kuma aslan wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi idi a fili ake yin shi kamar yanda dai bayani ya gabata sai dai kawai masallacin Makka da Madina kamar yanda malamai suke gani domin fadlas sai ya ce sun man sarrafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gama sallah fa wa'azan nasa manzon Allah sai ya ma jama'a wa'azi me yake nihi da wa'azi shine khutba wa amarahum bis sadaqa manzon Allah ya umarce su da yin sadaqa fa qala sai manzon Allah ya ce ayyuhan nasu tasaddaqu yace ya ku jama'a ku yi kokari ku yi sadaqa fa marra ala nisa manzon Allah sai ya wuce da jama'ar mata fa qala sai ya ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna manzon Allah ya ce ya ku jama'ar mata kamar yanda bayani ya gabata shi lafazin ma'ashar malamai suka ce wato suna ne wanda wannan suke cewa wanda suke cewa ismul liba'i suke cewa abinda suke kira da wasba wannan ma'asha kenan suka ce jama'atun jama'atul lati yashmaluha wasfun kenan jama'a wadda sifa ɗaya take hada su wanda yin aka ce ma'asharal anbiya kaga wannan yake banta da annabawa ma'asharal ulama malamai kadai ake nihi ma'asharal tujjar ɗan kasuwa kadai ake nihi in kai ba ɗan kasuwa bane ba za ka shiga ba kenan nan da yace ya ma'asharal nisa mata kadai ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira ana sai yace tasaddaqna manzon Allah yace ku yi kokari ku yi sadaka fa inni ra'aytu kunna aktsara ahlinna manzon Allah yace domin na gan ku ku ne mafi yawan yan wuta an gane ko wannan kenan illar ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su yi sadaka domin ya leka wuta kuma ya ga mata sun fi kowa yawa a ciki fa kullana wa bima zalika ya rasulullah suka ce manzon Allah saboda me muka fi kowa yawa a wuta kala manzon Allah yace da su tukstirna la'ana domin kuna yawaita janyo ma kanku sinuwa duk wani abu wanda zai janyo muku la'anta ta Allah da ta manzon sa to kuna yawaita irin waɗannan ayyuka manzon Allah yace kuma illa ku ta biyu yace wa takfurna al-ashira sannan kuna butulce ma miji wanda a wata riwaya manzon Allah yake cewa inda namiji zai kyautata ma ɗayar iya rayuwarsa sannan wata rana ta ga abin da bai dace da ita ba ya mata sai ta ce wace tsiya ka taba kulla mu me ka taba mu shi ne manzon Allah yake domin kuna yawaita ma kanku janyo la'anta kuma kuna butulce ma miji sai ya ce ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakun manzon Allah yake ban taba ganin masu tawayayyen hankali da tawayayyen addini mafi gaugawar busar da hankalin mutum wanda yake mai jimiri sama da ɗayar ku ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mata manzo Allah ya ce ban taba ganin masu tawayayyen addini da tawayayyen hankali azhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim mafi busar da hankalin mutum wanda yake mai jimiri wanda duk wasu lamurra ba su dame shi ba min ihida kunna sama da ɗayar ku ya ma'asharan nisa ya ku jama'ar mata an gane ko mutum zaka gan shi wanda yake mai jimri wanda kawai shi harkar gabansa yake bai damu da komai ba to amma idan Allah ya jarrabe shi da wata zaka ga kwata kwata ya fita daga cikin hayyacinsa shi ne sai ya ce sun man sarrafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya an gane ku wannan kenan lokacin da manzon Allah ya musu wannan wa'azi kamar yadda ya gabata manzon Allah ya Bilal yana da dafan Bilal sannan Bilal ya tara mayafi jama'ar mata suna zuba sadaka a ciki kamar yadda ya gabata a cikin sallar Idi sai ya ce sun man sarrafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya ya tafi gida falamma sara ila manzili lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa gidansa ja'at zainabu mura'atu ibn mas'ud radiyallahu anhuma tasta'dhinu alai sai zainab matar abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da su sai ta je tana neman izinin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah hadhihi zainab zainab ce take neman a bata izinin ta shigo wannan kenan zai nuna mana ashe neman izinin shiga gidan da ba naka ba bai kebanta ba da maza an gane ko kamar yadda Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha da tayi sallama zainab ta nemi izini tace tana neman izini ta shiga aka je aka fada masa aka ce zainab ce qala ayyuz zayani manzo Allah yace wace zainab kin saboda zainabu a madina sun wuce a lissafa shi kanshi manzo Allah yana da diya zainab kuma yana da mata zainab ga zainabu bintu jahash kuma ga diyar shi zainab to kuma ga wannan zainab hallo matar abdullahi dan mas'ud zainabun sun wuce a lissafa faqilam ra'atu ibn mas'ud sai aka ce masa zainab matar abdullahi dan mas'ud dan haka anan malamai suka ce lalle lokacin da zaka nemi izini ka bayyana sunanka cewa kai kai ne wani kuma sunan da aka fi sanin ka da shi inda tun a farko an ce masa Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud, ai kaga ba maganar tambaya ba sai an sha wahala ba, to aka ce Zainab ce, to wace Zainab kin kenan shine, in ka zo neman izini sai ka ce ni ne wani dan wani ko da lakabin ka wanda aka fi sanin ka da shi. Kala na'am, manzon Allah yace to, yace kwarai, yace izanu la haku ba ta izini ta shigo, wa uzina laha aka ba ta izini ta shigo. Qalat sai tace ya nabiy Allah, ya annabin Allah, innaka amarta al-yawma bis-sadaqa, tace a yau kai umarnin cewa wato mu sadaka, maza ka ce su sadaka, ka ce mata su ma su sadaka, mu har ma ka bayyana mana micece illar ta sanya ka ce mu sadaka. Wa kana indi huliyun li, tace wa kana indi huliyun li, tace a wajina ina da kwandiga. Lafazin huli su ne wato kayan ado, kwandage da sarka da dankunna da warwaro da sauransu. Fa arattu an atasaddaqa biha, saboda haka nayi nihin nayi sadaka da su, so nake in dauka in bada fi sabilillah. Fa za'a ibn mas'udin annahu wa waladahu ahabbu man tasaddaqtu bihi alayhi, mujina Abdullahi dan Mas'ud ya rai cewa wai shi da ƴaƴansa su suka fi cancanta game da in yi sadaka gare su, ma'ana wai in ba su sadaka ta fi in je in ba wani. Gane ku? Ba laifi ba ne za ka iya tambaya kai in babu kaya a ƙasa ita akwai saya, saboda a nan shi mabukaci ne Abdullahi dan Mas'ud, to shi da ƴaƴansa dai duka rayuwar dai dutse ne a hannun riga, ita kuma tana da hali. Shi ne a nan ta ce wai mijina ya raya, shi lafazin azam ba a kowane lokaci ba yake ɗaukan wato lafazin wannan ma'anar ƙarya, saboda suna amfani da lafazin azam a kan faɗa wadda take ta gaskiya, wanda kar mu manta dai ya gabata hatta a darasin mu na Tirmidhi, wanda yake cewa fa za'ama rasuluka, shi ne ta ce fa za'ama, fa za'ama ibn mas'ud annahu wa waladahu ahabbu man tasaddaqtu bihi alayhim, wato wai mijina Abdullahi dan Mas'ud ya rai cewa shi da ƴaƴansa su suka fi cancanta game da wanda ya dace ne sadaka gare su. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ita sadaka ibn Mas'ud, lalle Abdullahi dan Mas'ud yayi gaskiya dangane da abin da ya faɗa miki, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhim, mijinki da ƴaƴanki su ne suka fi cancanta game da wanda zaki sadaka a kansu, ma'ana su suka fi cancanta kenan. Dan haka kenan mai manzon Allah ya ce wabda biman ta'ul, tare da cewa wannan dai ana ma maganar shi wanda yake da wani haƙƙi a kansa kenan. Kenan don haka dai kamar yadda dai muke faɗa a cikin yaren Hausa cewa kar mutum ya zamanto azururu baka ba gida sai daji, a farko dai abinda ake bukata kenan sai in kai ka biya bukatunka kenan na kusa da kai ya wannan, sannan kuma ya kasance wanda yake na nesa, amma ba tare da cewa ba in ka ba na nesa bai yi ba, kuma ba tare da cewa ba kawai a kullun na gida kawai shi kadai za a keɓanta, lalle dai su suka fi cancanta. Me yasa za mu iske a riwaya ta gaba? Manzon Allah ya ce domin ga ladan sadaka kuma ga ladan zumunci, wannan ma dai sadaka ce wadda take ta tadawi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa za ta iya ba ƴaƴanta kuma za ta iya ba wato mijinta, kenan miji ko yana daga cikin makusanta kenan, wannan na nuna mana yin sadaka in ma ta wajibi ko ga makusanta, wannan ko ta tadawi kenan, farko dai ga makusanci shi yafi dacewa wanda yake makusancinka, domin akwai lada ninki biyu, ladan zumunci da ladan sadaka. Babun laisa alal muslimi fi farasihi sadaka, malam ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani cewa babu akan musulmi zakka a cikin dawakansa, ma'ana duk iya abinda ka mallaka na dawakai to ba maganar zakka, ko da ya kai doki dubu ba maganar zakka a cikinsu. An gane ku? Qala haddathana Adam wa ibn Abi Iyas قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال سمعت سليمان بن يسار عن إراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laisa 'alal muslim babu akan musulmi sadaqatun ma'ana zakati farasihi a cikin dawakansa wa gulamihi da bawansa ko kuma kace cikin dokinsa wato da bawansa an gane ko ko kuma dawakansa wato da bayinsa duk iya abinda ka mallaka na dawakai ko sun kai 200 ba maganar zakka indai kawai dawakai ne na ahau a kiwata su in bukata ta kama a saida wannan ba maganar zakka amma idan ya zamanto sana'ar ka ce sayen dawakai ka sayar da su to wannan abin lokaci shekara zakka lissafa kudaden da suke aljihunka kuma dawakan da suke cikin garke gaba ɗaya sai ka musu kima wannan doki je zai jika 500 wannan zai yi miliyan 2 wannan zai yi miliyan 3 gaba ɗaya sai ka jimulce su sannan ka fitar da zakka kenan in na saye da sayarwa ne wannan magabatan kwarai sun yi ijma'i akan cewa dole ne sai an fitar musu da zakka amma in kawai dawakai ne haka kayi su dan hawa ko dan kadara da wasu abubuwa wannan ba maganar zakka akan su wannan sai ka kiyasta akan duk wasu abubuwa da mutum zai yi kamar misali irin su motoci musamman waɗanda suke na neman kuɗi ko motoci waɗanda suke na hawa da irin kamar misali wasu injina na masana'antu da wasu babura da sauransu gaba ɗaya wannan in sun kai 1000 ba maganar zakka sai dai kudin da suka tara shine za a fitar masa da zakka yanzu inda a ce dawakan nan wani labtu ake musu da wasu abubuwa ana neman kudi da su ko kuma ana bada hayar su ka bada kudi a bada kudi a haudokin aje a biya bukata a dawo to wannan kasancewar kudaden da dawakan nan suka tara dole za a fidda musu zakka kamar yanda kana da babura na haya kudaden da suka tara za a fidda musu zakka amma ba maganar cewa in shekara ce lokacin zakka kowane babur sai an masa kudi haka idan kana da wata masana'anta wata izin ka sayo wani inji na kere-kere da sauransu ba maganar cewa injin nan ko miliyar 2000 ka sayo shi ba maganar cewa a masa kima a fidda zakka abubuwan da ya kera aka saida aka samu kudi sune za a fitar musu da zakka to dan haka anan shi manzo Allah ya ce mana babu zakka a cikin dawakai haka nan a cikin bayi an gane ko amma inda zai zamanto sana'ar ka shine kawai kasuwancin bayi kake saya kake saidawa in shekara ta yi lokacin zakkar ka yi sai ka lissafa kudin da yake aljihunka da bayin kowanne ka masa kima sannan sai ka hada ka huta zakka haka misali kai ne kake kasuwanci kake sayan gidaje kake yaddawa a matsayin kadara da karuka da wannan to waɗannan gidaje da wannan karuka duka babu zakka a kansu amma fa irin yanda salo ya canza a yau kai gaya kana kasuwa ta kwali ko wasu abubuwa na daban kuma a gefe ɗaya hallo kasuwancin gidaje kake saboda ka saya ne yau ma in ka samu mai saya sai da za ka yi kenan a nan hallo kai mai saye da sayarwa ne bangaren gidaje da karuka kar ka ce a kai ba sana'ar ka bace sana'ar ka ce wata kasuwa ce ka shiga ta gaba a duk shekara da wannan kaya naka da wannan karuka naka wanda ka saya domin ka saida ka samu riba yau ma in mai saye ya zo saida za ka yi dole in lokacin zakka ya gaba ɗayan su za ka musu kima ko da baka saida ba irin wannan kuma ya yawaita a yau don kar ka fahimci cewa wannan ba zakka sai dai in ya zamanto damun kawai ba don saidawa ba ne an gane ko ka saya ne ka ajiye shi kadara aka yi katari wani kawai ya gani ya ce yana so to wannan maganar in ka saida wannan kudin ka ne kenan in ka sai ka hada shi in lokacin zakka yi amma in lokacin zakka yi ba saida shi ba kai damun kai kawai ka tihu ne kana so ka gina ko ka gina ma yara ko wasu abubuwa na daban ko ka tihu ne kai kawai baka tashi saida shi ba sai lokacin da kai wata bukatar ka to wannan ba maganar ai masa kima amma wannan ka saya kawai kasancewar yau ma in ka ga mai riba ka ga mai saya kawai saida mishi zakai damun ka saya ne kawai dan dai in ka samu riba ka saida wannan dole sai an masa kima, kana kasuwancin gidaje sannan kuma kana wata kasuwar ka daban. Anan za mu gane ashe ita dukiya gaba ɗayan ta ba wani wanda ya isa ya ce gaba ɗayan dukiya sai an fidda mata zakka, dole sai an koma ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita za ta bayyana mana ga dukiyar da ake fidda zakka, ga dukiyar da ba a fidda mata zakka. Kaga da wa kai ai dukiya ce, to amma shari'a sai ta nuna mana babu zakka a cikin su, bayi dukiya ne. Kaga sai shari'a ta nuna mana ba zakka a cikin bayi in dai ba na sayi da sayarwa bane. Babun laysa 'alal muslim fi 'abdihi sadaqa, wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa babu zakka akan musulmi a cikin bayinsa. Qala haddathana musaddad wa ibn musarhad ibn musarban qala haddathana yahya ibn sa'id wa ibn al-qattan an husayn ibn iraj ibn malik ana abi hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu zakka akan musulmi a cikin bayinsa ko da wakansa. Bayani dai ya gabata dai akan wancan babu, kamar yanda babu zakka a cikin dawakai haka a cikin bayi ma babu zakka in dai ba na saye da sayarwa ba ne. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.